Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 530 a matsakaicin zango. Masu rarrama a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama makai tsaye a zangon FM na BOA Africa dake a mita 102.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da niya da dalol sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana. Haka kun kuna iya kama mutane ya sadarwa internet duk lokacin da aka so a ko ina ake a faɗin duniya ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar 32 ga watan Yuli shekara ta 2019. Suna Nasir Fili Hashin Gumel tare da Daula Salim da masu sauran abokan aiki muke farin cikin kamu ku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Daula, ba makanin labarai.
Amurka ta ce ba za ta taba barin Iran ta mallaki makaman nukiliya ba. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a kasar. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa koki zuwa cikin Amurka.
To Allah ya kyauta. Kanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za a ji cewa an fara kira ga masu riƙar madafun iko a Najeriya su mayar da hankali wajen yakan yaƙi da talauci. To ko me masu riƙar madafun ikon ke cewa?
Za mu ja mutane, kuma maganan a ɗauki mutane ko a aiki ko a gwamnati. Ai za mu ɗauka daidai wuyanmu ne. Ba za mu ɗauka a yi yaro ya ɗauki yaro ya zama tolin gumani mu faɗewa.
Haka kuma za a ji cewa al'ummomin jihar Taraba na ci gaba da kokawa game da dokar hana zirga-zirga da aka saka.
Ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma ban ga hujjan da za a ce mu zauna muna faɗa da junanmu ba.
Sai kuma shirin tsakan mai wuya da Aliyu Mustapha Sakko ta zai kawo mana, amma duk waɗannan sai mun fara jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya ga labaran duniya. Mai karantawa Daula Salim. Amurka ta ce ba za ta taba barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka kayyade mata na sinadarin uranium kamar yadda ta amince a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 mai tsaye da shirin nukiliya a Iran. A jiya Litinin ne fadar White House ta faɗa a wata rubutacciyar takarda cewa ba za a bar ƙasar Iran damar ci gaba da inganta sinadarin uranium nata ba, kuma Amurka za ta ci gaba da matsa mata lamba. Za mu ci gaba da matsa mata ƙasar Iran har sai shugabannin ƙasar sun canza salo, a cewar fadar White House. Da safiyar jiya Litinin ne ministan harkokin wajen Iran Javad Zarif ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na ISNA cewa Iran ta zarce adadin na kilo 300, inda a yanzu ya karu da kashi 3.67 a cikin 100. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. 'Yan sanda sun harba barkonan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan tituna a ranar Lahadi a Khartoum, babban birnin ƙasar, da wasu yankunan don yin wannan zanga-zangar, wadda ita ce ta farko tun wadda aka yi a Yuni da aka samu mace-macen mutane yayin da aka murkushe masu zanga-zangar. An samu rahotanni gudanar da wasu zanga-zangar a jiya Litinin. A nan Washington, Amurka ta yi allawari da irin harin da ake kaiwa fararen hula a wannan ƙasar. Ma'aikatan harkokin wajen Amurka ta faɗa wa muryar Amurka cewa jami'an tsaron Sudan sun hallaka jama'a da yawa da suke zanga-zangar Lumana, ya kuma kamata a kama su da laifin kisan da suka yi wa fararen hula. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa koki zuwa cikin Amurka. Hoton Oscar Martinez da ƴarsa Valeria, ƴar shekaru 2, kwance cikin ruwa a mace a Rio Grande, ya janyo jimami da ɓacin rai kan irin tsananin talauci da suke fuskanta a gida El Salvador da kuma irin haɗarin da suke fuskanta wajen ƙoƙarin guje ma talauci. mutane sama da 200 'yan uwa da abokan arziki suka halarci jana'izar Martinez don mintunawa da yadda yake son kwallon kafa da kuma yarsa ma'abociyar kayan wasa na siffar dabbobi. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Litinin ne wasu maza biyar dauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shake da bama-bamai sannan suka shiga barin wuta da bindigoginsu a Kabul babban birnin Afghanistan inda suka hallaka akalla mutum guda baya ga wasu da dama da suka raunata. Jami'ai sun ce fafatarwar ta biyo baya ta kawo ƙarshe bayan har sai bayan sa'o'i 9 kafin jami'an tsaron Afghanistan suka yi nasarar kashe dukkanin maharan. Ministan harkokin cikin gidan Afghanistan Nasrat Rahimi ya ce jami'an tsaron ƙasar na ƙoƙarin warware bama-bamai da 'yan ta'adda suka kawo wajen sun kuma yi alƙawarin bayyana adadin mutanen da wannan farmakin ya shafa. Tun farko wani babban dan jaridan Afghanistan Blaz Sarwari wanda ya samo bayani daga jami'an leken asirin Afghanistan da 'yan sanda da jami'an gwamnati na cewa akalla mutane 40 aka kashe da yawan su sojoji ne amma dai jami'an gwamnatin kasar ba su tabbatar da hakan ba. Kwana daya bayan da rikicin da aka yi a garin Karyan na kasar Libya inda aka kona motocin da ke kan tituna mutanen garin kalilan ne suka fito domin ganin ko za su iya ci gaba da harkokin kasuwancin su. Wasu daga cikin manoman garin an yi kokarin janye su daga kusa da bam inda aka dauke su da jirgi marar matuki. Wannan shine bam na uku da aka jefa a ranar Lahadi a cewar Osama inda har yanzu 'yan yankin na ci gaba da zama cikin fargaba.
Daula Sallam kenan ta karanto labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, yayin da Najeriya ta zarce kasar India a yawan masu fama da talauci, yanzu haka an fara kiraye-kiraye ga masu riƙe madafun iko kan yaƙi da talauci ta hanyar tallafawa marayu da kawar da almajiranci a matsayin abin da ya zama wajibi domin ci gaban Najeriya. Daga Abuja ga rahoton Nasiru Adamu Alhikaya.
Wata daya bayan rantsuwar karo na biyu na shugaba Buhari da gwamnoni a jihohi 29 an fara kira ga masu riƙe da madafun iko su maida hankali wajen yaƙi da talauci don rage kuncin rayuwa ga marayu, almajirai da zawarawa. Duk da alƙawarin shugaba Buhari da wasu gwamnoni musamman ma arewa maso yamma da arewa maso gabas shine ci gaba da tabbatar da ingantar tsaro, shugaban kwamitin marayu na GBUS na Abuja Alhaji Saidu Musa Yalwa ya ce matukar ba a maida hankali wajen tallafawa marayu ɗan gudun hijira da sauran masu rayuwa a cikin kunci ba, to za a rika tufka ne da warwara.
Waɗannan yara 'ya'yan talakawansu ne, akwai question mark a kansu gaban Allah ranar tashin kiyama. Iyayen yaran nan suna son duniya, Allah ya karbi rayuwarsu ga bar yaran nan, su ma tabbas suna shirye su ma za ta bi lahiya za su bar nasu 'ya'yan. Kuma yaran su da suka yi karatu a Ingila, waɗannan yara marayu in Allah raya su ba za su bar yaran su zauna lafiya ba, su za su addabe su a gidajensu.
Marayu dai kan karu sakamakon kashe iyayensu daga illar 'yan ta'adda ko kuma cutuka da ma ciwon ajali. Kan zama abun tausayi da duk wani dan tallafi da aka basu kan saka su cikin farin ciki marar misali.
Sunana Ibrahim Long, mun gode da wanda suka kawo mu nan wajen.
Da ke tunawa lokacin da Allah ya yi mahaifinka da zuwa?
Shekara uku da wani abu.
Yanzu me kafi so ka samu bayan wannan abinci da ake bayarwa? Akwai abun da kafi so jama'a su taimaka maka da shi?
Mama na ta ce ta mu alƙawarin Allah ya yarda za ta siya min keke.
Wani irin keke? Keke irin na hawa?
Eh.
Ina kake so ka je da keke?
Makaranta.
Gwamna Mai Malabu ne na jihar Yobe da ke cikin jihohi da suka fi fama da illar 'yan Boko Haram, wanda hakan ya sa ya ce gwamnatinsa za ta kula da rayuwar matasa.
Suna daga cikin alkawarar da muka yi na sa matasa cikin harkar gwamnati da kuma mata, duka za a yi insha Allah. Alkawari na akwai bibiyan sawu na dukkan abin da ya zama haƙƙi na jihar Yobe ko a tarayya ko a wani wuri da ƙungiyoyin agaji da sauransu. Dukkan abin da ya kamata zo jihar Yobe za mu bi, mu ga cewar mun kawo jarabe saboda al'ummarmu su karu.
Hakanan shi ma gwamna Muhammadu Inuwa Yahaya na Gombe da ke tsakiyar jihohin Arewa maso gabar din ya yi alwashin barin kofa a buɗe don sauraron buƙatun al'umma daga tushe.
Ni ma kaina mutum ne kuma a cikin ko mutane zan mulka. Saboda haka za mu buɗe kofa daidai gwargwado domin mutane su kawo shawara. Za mu ja mutane kuma maganan a ɗauki mutane ko a aiki ko a gwamnati. Ai za mu ɗauka daidai wuyanmu ne. Ba za mu ɗauka a yi yaro ya ɗauki yaro ya zama tolin gumeni mu faɗiwa. Arajin kawo canji. Mutane sun ansa suka bi mu bisa kiran da muka yi domin suna da yakini a zuciya za mu iya ka shugabanci a yi wannan canji. Za mu iya ƙoƙarinmu saboda kan Allah da Allah zai taimake mu. Muna addu'a cewa Allah ya fidda mu kunyar jama'a kuma Allah ya fidda mu kunyar sashi kansa gabaki.
Har yanzu dai ba samu nasarar akasarin 'yan Najeriya sun tsallake mizanin talauci na Majalisar Ɗinkin Duniya ba na samun dala ɗaya a wuni wato kimanin naira 357. Nasiru da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Malam Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kaga dan tilar mu kula da su.
To na kake a gaida Nasiru Adamu Alkaya. Al'ummomin jihar Taraba na ci gaba da kuka game da dokar ƙayyade zirga-zirga ta kwashe makonni biyu da sakawa a Jalingo biyo bayan wani rikici da aka samu a wata unguwa. Lamarin da suka ce yana kawo kuma baya ga harkokin yau da kullum. Ga dai Ibrahim Abdulaziz ɗauke da cikakken rahoton.
An dai shafe kusan makonni biyu da kafa wannan doka na hana fita tun daga maraice zuwa karfe 6 na safe musamman ma a nan Jalingo fa da jihar Taraba. Kuma kafa wannan dokar ya ko biyo bayan wani rikici ne ma da aka samu a wata anguwa da ke mashigar garin ta yankin ATC. Lamarin da kuwa ya ja asarar rayuka da kuma dukiya a makonni biyu da suka shuɗe. To sai dai kuma duk da kwanciyar hankalin da aka samu, kawa yanzu ba ko janye wannan doka ba. Mutuma da yasa jama'a ke ci gaba da kuka kasancewa lamarin na ci gaba da ja tsaiko harkar hada-hada a fadar jihar. To wai ko me jama'a ke cewa?
Zuwa karfe 6 na safe. Akwai kofi ba a fita a wannan lokutan. To amma daga baya komi ya lafa, inda ma ke tashin hankali din su ma ya lafa, sai ya zamana kuma a yanzu inda ake tashin hankalin ya fi cikin gari samu nutsuwa da kwanciyar hankali. Sabila da mu hukuma sun samu wani mafaka na musguna waɗanda suke tafiya da kafa, especially kawai masu keke na fit kanka samu keke mai keke sai ce maka ba zai je ba, sabila da ana fasa mishi glass ana dukan shi dan abin da ya samu na wanda zai balas ana kwacewa.
Suna dai da farko sunana Sanusi Abanam ne. Maganan da kofi wanda gwamnati ta sa in kasa ba zama ba lafiya dole ya sa kofi, amma idan ana zaman lafiya babu wani zaci za sa mana kofi. Ni kira da nake da gwamnati ta sassauta wannan kofin da ta sa al'umma, ban ga hujjan da za a ce mu zauna muna faɗa da junanmu ba.
Yanzu haka ma sarakuna iyayen al'umma tuni suka fara nuna damuwarsu game da tashin-tashinan da ke wakana a wasu sassan jihar Taraba. Mai martaba sarkin Muri Alhaji Abbas Tafida da ke cikin manyan sarakunan jihar Taraba ya ce akwai takaici irin abubuwan da ke faruwa a yanzu da ke da nasaba da batun kabilanci ko addini. Batun da ya ce dole fa aika tun ta natsu.
Yawanci waɗanda suke kawo wannan fitina, wanda suke kawo kone-kone, wanda suke kawo kashe-kashe, ƴan iska ne wanda ba su da niyan alheri a kasa. Don haka ina kira da mutanen Taraba duka, mu sani fa dole mu sai da gaskiya. Gaskiyan shine kuma shine Allah ya yi mu kabilu daban-daban kuma ya hada mu a wuri ɗaya mu zauna. Ba wanda yake da ikon kirkiro nasa kasa, ba wanda yake da ikon ya ce wa wani ya bar inda Allah ya aje shi, inda Allah ya bashi abin shi.
To sai dai kwana ta bangaren gwamnatin jihar ta ce ta sassauta dokar hana fita a fadar jihar da karfe 9 na dare zuwa 6 na safe. Kamar yadda hadimin gwamnan jihar ta fuskacin harkokin yaɗa labaru Mr. Bala Dan Abai shaida min ta waya. Yanzu wannan doka za ta fara aiki ne da karfe 9 zuwa 6 na safe. Kuma an haramta kabu-kabun keke napep. Dokar na nan daram har sai yadda hali. Manufar wannan dokar ita ce a samar da zaman lafiya ba wai takurawa ba, a cewar hadimin gwamnan jihar Taraba Mr. Bala Dan Abu Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Jalingo a Najeriya.
To mazalla gaida Ibrahim Abdulaziz, har yanzu dai ana tare da sashin Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC, wanda yanzu agogon muke cewa karfe 1:14 na dare. To idan aka biyo mu a cikin shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 na wannan safiyar, za mu kawo muku wata hira ta musamman da gwamnan jihar Yobe kan wani taron kolin kwanaki biyu da aka yi a jihar domin farfado da ilimi a faɗin jihar. Haka kuma idan kuka biyo mu za mu kawo muku wani rahoto da ke cewa wato mutane a hukumomi a Enugu sun musanta wani wato hoton bidiyo da yake yawo a kafafen sadarwa da cewar ana korar wato Fulani da shanunsa daga wani gari.
Saka mai wuya.
Kabarwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka dauki dan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljifunsu. So ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharfoliya, ba abin da zai canja, za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba.
Jama'a muna fatan kuna nan kallo kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Karuwar tashi-tashin hankula a jihohin Najeriya musamman na arewacin ta irin su Zamfara da Katsina da Sokoto yana ƙara zafafa maganar bukatar barin jihohin Najeriya din su kafa nasu rundunoni na 'yan sanda domin su tsare kansu. Sai dai har yanzu abin nan yana da masu goyon bayan shi, akwai kuma wanda suke dare-dare da shi.
Hakimin Albasu kuma tsohon mataimakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya AIG Bashir Albasu na ganin rashin cancantar kirkiro 'yan sandan jihohi.
Wato da farko 'yan sandan jihohi akan basu alkacin gwamnoni, gwamnoni kuma SSN ya ga wani kusan ana amfani da su ta hanyar da bai kamata ba. To balle kuma a ce an kirkiro 'yan sanda an ba su bindiga, an ba su iko na kamawa da kullewa da kaiwa kotu. Tsohon lokacin ba hankali ba sai an samu an yi misilin nasu, to zai ja kasar baya sosai da sosai.
Suna na tanin kabri jaza ni yana ganin wannan abu ne mai amfani domin mun yi amfani da kasashen da suka ci gaba da dama ta bangaren tsaro suna amfani ne da yan sandan jihohi. To mu kasa tamu wadda ta bambanci da yanayi daban-daban da kuma al'umma daban-daban tana bukatar kowane bangare a ba su irin wannan jama'a tsaro irin nasu domin kowa ke ta matsalar gidan shi. Kawun matsala muna da security su waɗanda ba irin na ba wanda ba karkashin gwamnati suke ba kamar yan banga suna kawo mu cigaba sosai cikin al'ummar mu fiye da wani lokacin ma fiye da jami'an gwamnati.
To a gaishe ka Hassan da ka aiko mana wannan ra'ayoyi na jama'a. To su ma sarakunan gargajiya na Najeriya din ba a basu a baya ba wajen bayyana nasu matsayi game da wannan muhimmin batun yan sandan jihohi.
Mai martaba sarkin Ningi Yunusa Muhammad dan yaya cewa yi tun shekarun baya ya bayyana rashin amincewarsa dangane da batun wanzuwar jami'an yan sanda mallakar jihohi domin samar da waɗannan tsari zai ƙara yawaitar fashi da makami.
Ba na dai wannan bakala na nan da duka shekara a yawarin na yi wannan gana maganan state police na roko gwamnati na zai aka yi in ba za a yi daidai labarin shara ballin jarabar hujjoji na guda biyu ne. State police ɗin an yi ne ina ganin zai jawo abdurrahman daga nan zuwa don gida yana da wuya sai dai ɗan aikin gani domin ba za ku iya bance da su kun ba su bindiga karshe shi ke don sai zaba wasu da baka. Na biyu kuma Najeriya sai dai tsohon party system duk inda gwamna yake da makamai to wallahi ba wani wanda zai ci zaɓe sai jam'iyyarsa.
Abdulwahab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gida Abdulwahab Muhammad a Bauchin Yakubu. To yanzu bari mu sake mai da ku wajen shi wakilin namu na farko Hassan Maina Kaina wanda shine ya shirya muhawara kuma zai ci gaba da gabatar da kashi na biyu na muhawara da ya shirya inda ya gayyato mana kusoshin ayyukan tsaro irin su tsohon kwamishinan 'yan sanda na jihohin Abia, Sokoto, Oyo da Lagos Abubakar Sam ya haɗa shi da tsohon hafsan sojan jiragen sama Air Commodore Ahmed Tijani Baba Gamawa. Za mu tashi ne daga inda shi tsohon kwamishinan 'yan sandan Abubakar Sam yake bayyana fargaba akan wasu daga cikin abubuwan da za su iya faruwa idan aka kyale jihohi suka yi 'yan sandan kansu.
In ba ka so mutum sai ka kama shi a kulle shi ba mu zai tambaye ka. Ka ga mutane yanzu ko na neman mulki. Ko wani neman mulki ko neman kuɗi to irin mutanen nan za ka iya ba su power hannunsu ba su saba da jikin shi ba ba su da ideology suna neman abin da za su samu su ci da kansu ne to irin mutanen ba su fata a ci za ba su mulki a hannunsu ba abin da muke tsoro kenan. Amma na ga maka in aka buka gudu yanzu buka ci za ba mutanen nan sannan tsoro na gabin zai faru gaba.
To Air Commander idan muka duba irin fargaban da shi kwamishinan 'yan sanda ke yi misali kai da ke kana goyon baya kirkirar 'yan sandan jihohi kana ga akwai wani tsari na musamman da ya kamata a yi ne wanda zai dinga jawa yan sandan burki in har an kirkiro su na joyi?
Eh, kwarai da gaske. Abin da za a yi a nan shi ne dukkan fa wannan abubuwan da muke magana a kai da kuma abubuwan da muke tsoro ya danganta a kan rashin gaskiya ne. Matukar za a yi gaskiya, za a yi adalci, za a rike mutane amana, a kare musu maradunsu da ƴancinsu. So ina tabbatar maka ba matsala a cikin wannan abu. Amma yanzu abin da za a yi a nan shi ne, in har za a yi kirkiro ƴan sandan jihohin nan, wanda yake na yadda da wannan cewa a yadda ake a yanzu da irin gwamnonin da muke da shi, gaskiya kowa yana da wannan tsoron. To da alli abin da za a yi shi ne ya kamata majalisunmu, majalisar tarayya, wato senatoci da 'yan majalisar wakilai, su tashi su yi wani doka da haɗin gwiwar shugaban ƙasa. Amma in ka barwa gwamnonin jihohi yadda yanzu gwamnonin nan suka ɗauki 'yan majalisun nan na jihohi suka sa su cikin aljifunsu, so ina tabbatar maka in dai wa'annan ne za a ci gaba da wannan sharfoliya, ba abin da zai canja, za a shiga da kashe mutane da kuma yin abubuwan da ba daidai ba.
Na'am. To kuma sanda Abubakar, sai in na dawo gare ka, musamman kai da baka go bayan a kirkiran sanan na jihohi, misali na san dai a baya kana da ra'ayin cewar ko da za a yi din ba yanzu ba. Misali a tunaninka yaushe ne ya kamata a ce an yi din?
In muka soma bin doka, in muka soma yin tsoron Allah, muka soma bin gaskiya, to yanzu abin bin gaskiya, yanzu abin muke bin kuɗi ne kullum da ƙarya. You see, duka da su musulmi da kristiyan duka wani muke kenan, kuma ba mu tsoro wata rana za mu mutu, mu mutu ba Allah tambaye mu. Yanzu ka ɗauki 'yan sanda ka ba su a hannun mutane da za su gaba rabin. Akwai wani abin da ya faru lokacin da muke da Ismail Abba shi ne sojourner police, lokacin da aka zaɓi shi Buhari kike da sai Ismail Misha police.
Da yake kwamishinan 'yan sanda Alhaji Abubakar Tsaf ya kawo wannan misali da tsohon sufeta jiran 'yan sandan Najeriya Suleiman Abba, a baya mun tattauna da shi tsohon sufeta jiran 'yan sandan Najeriya din, wato Suleiman Abba. Kuma bari mu dan saurari kaɗan daga cikin abin da ya faru tsakaninsa da waccan gwamnatin jim kaɗan bayan an gudanar da zaɓen.
Aka nemi a jawo ƙasa bala'i, a sa ƙasa cikin ruɗani. Allah cikin ikon shi na yi ƙoƙari na hana masu son jawo ma ƙasa da jama'a bala'i, kuma cikin ikon Allah muka hana. Wannan ina maganar lokacin zaɓe, aka gabatar da zaɓe, kuma waɗanda suke ga sun faɗi, wanda ke mulki a lokacin suka ga sun faɗi, suka nemi su tada hankali su jawo mutane bala'i. Abubuwa da dama sun faru, amma dai wanda jama'a kuka gani shine abin da ya faru wajen da ake kidaya, wato a conference center, international conference center ta Abuja, a kwana biyu da gabatar da zabe. Yan barantansu su biyu suka tashi suka nemi su tada rigima, kuma shi wanda ke wakilta ta a wurin AIG, nima shi ma nayi magana da shi nace ya bi shi a hankali. Su suke mulki, kila idan ta kai ga misali ko kame shi da sa masa kwari da sauransu, kila sai ya jawo mana bala'i gaba daya, kila abin da ma suke so kenan. Nace ya bi shi a hankali, ya kuma bi shi a hankali har wannan abu ya zo ya wuce.
To tsohon sufeta jiran 'yan sandan Najeriya kenan Alhaji Suleiman Abba.
Don haka muna tsoro yanzu in aka ɗauki police state su samu police, in commissioner president in the state bai kyauta ma shi gwamna ba zai kore shi.
Iya commander, ina dawo gare ka. Kai da kake tunanin yana da kyau a 'yan sandan jihohi din, misali kamar yadda shi Alhaji Abubakar Tsaf ke fargaba hakan nan, kuma 'yan Najeriya ma da dama suna da wannan fargaban gaskiya. A tunaninka idan muka ɗauki irin gwamnonin da muke da su a Najeriya a halin yanzu, kai baka da irin wannan fargaban ko ma ya yake?
Gaskiya fi sabilillahi ina da wannan fargaba kwarai da gaske. Dan in ka duba a gwamnonin da muke da su a yanzu, kashi 80% su ba mutanen da za a yadda da su bane a ba su wannan amana. Amma ba za mu ce dukkansu sun zamanto guragurbi ba, akwai na kwarai kwarai da gaske a cikin su, akwai mutanen Allah, akwai masu rikon amana, amma galibin su mutane ne wanda yake su gwamna ne, su wanda suka sa a gaba su ne gwamna, su suke da mulki, ba sa so su sharing powers musu da kowa. So kaga irin wayannan mutane a yau in ka kirkiro police din jihohi ka bashi, ina tabbatar maka kai dan jihar ne ma zai iya hana ka shiga garin. amma wannan ba zai sa mu ce dukkan su mutanen banza bane, kuma dukkan su ba su da gaskiya.
Haka ne commissioner yan sanda Alhaji Abubakar Zaka na dawo gare ka. Babban abin da yasa ake ta kirayen kirkiren sannan jihohin nan dai, ana ganin saboda Najeriya tana fama da matsalolin tsaro kusan kullum, na yau daban, na gobe daban, na safa daban, na yamma daban. A tunaninka menene nake haddasa matsalan tsaro a Najeriya a wannan lokaci namu?
Abin da yan sanda ba su yawa ba, lambar yan sanda bai yawa ba, kuma ka gani akwai mutane da yawa masu neman aikin nan maimakon a sasuwa cikin aiki a basu training ba dauke ba, wanda suke ciki kuma waɗansu sun mutu, waɗansu sun retire, waɗansu kuma kore su ma ba a kawo sababbin mutane ba.
Eh, amma ranka dai na tattauna da tsohon ministan yan sandan Najeriya Alhaji Adamu Maina Waziri, ya gaya min cewa lokacin da yake ministan yan sanda akwai yan sanda sama da 300,000. A wancan lokacin kuma tsakanin albashi da kudin gudanarwa na yau da kullum wato overhead cost da sauransu, budget ɗinku a shekara
naira na gugan naira har naira biliyan 290. Bari mu ji abin da shi Alhaji Adamu Waziri ke shaida mana.
A lokacin da na kama aiki an gaya min yan sanda na Najeriya jimillan su 377 ne, amma ni kafin bari nawa kididdiga ya nuna min cewa yan sandan suna tsakanin 300,000 da 330,000. A lokacin ana kiyasta yawan al'ummar Najeriya kusan miliyan 160. Muna da jihohi 36 da Abuja, muna da ƙananan hukumomi 774. Rumfan zaɓe ma kaɗai muna da 220. Ƙauyuka, garuruwa, manyan garuruwa da ƙanana da ƙauyuka a Najeriya sun fi miliyan 1. Ba yadda za a yi a ce mutum 300,000 ma in ma da 77 ɗin ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 da kuma waɗannan lissafi-lissafi da na baka na faɗin ƙasan da yawan ƙasa.
To a gaishe ku malamai. To a shirinmu na gaba ne, in Allah ya kai mu, za ku ji wani tsohon ministan ma'aikatar 'yan sandan Najeriya da aka taɓa yi zai zo mana da alƙaluma na yawan 'yan sandan da Najeriya take da su a hali yanzu, da kuma fasalinsu idan aka kwatanta su da yawan miliyoyin mutanen da Najeriya take da su. Kuma za mu kwatanta Najeriya ɗin da wasu ƙasashe irin su Misira, mu ga yadda suka sha bamban a wannan fanni. Yanzu dai a madadin bakin namu Abubakar Sab da kuma Ahmed Tijjani Baba Gamawa, haɗe da shi wakilin namu da ya shirya muhawarar Hassan Maina Kaina, Aliyu Mustapha Sakwatu ne a nan Washington DC. Muna fatan mu baku lafiya, sai anjima.
To madalla da wannan kuma ka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a taƙaice.
Sarfilo a takaice, Amurka ta ce ba za ta taɓa barin Iran ta mallaki makamin nukiliya ba, bayan da Iran ta sanar cewa ta haura adadin da aka ƙayyade mata na sinadarin uranium ɗinta. Rahotanni daga Sudan na nuni cewa akalla mutane 11 aka kashe a yayin da ake zanga-zangar baya-bayan nan ta neman a koma mulkin farar hula a ƙasar. 'Yan sanda sun harba barkunan tsohuwa ga dubbannin masu zanga-zanga da suka taru a kan tituna a ranar Lahadi a Khartoum. A jiya Litinin ne aka binne ɗan ƙasar El Salvador da ɗiyarsa da ruwa ya ci su a yayin da suke ɗaukar kasadar ratsa kogi zuwa cikin Amurka. A jiya Litinin wasu maza biyar ɗauke da makamai suka kai wani mummunan hari da wata mota mai shaƙe da bamamamai, sannan suka shiga ɓarin wuta da bindigoginsu a Kabul, babban birnin Afghanistan.
To madalla a gaishe ki. Masu sauraro, anan muka ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Kada a manta, za ku iya ziyartar shafukanmu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri da ma sauran shirye-shiryenmu da suka gabata ta adireshinmu na voahausa.com da ma shafinmu na Facebook. Yanzu a madadin Hariya AA Duhu wadda ta kawo mana ziyara, yanzu haka muke tare da ita a ɗakin watsa shirye-shiryenmu, sai kuma Daula Salim wadda ta yi gabatar da shirin, dama da kuma Chibahiro Dudu ne wanda ya bada umarni, dama injiniyanmu na yau Jimmy Cook. Ni Sarfil Hashin Gumel nake cewa sai mun ƙara haɗuwa, an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.